Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25/31/41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu a Alfa Radio dake Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a hanyar sadarwar internet wato voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan dare. Yau Asabar 27 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar custom tare da haɗin gwiwar hukumar ka kayyade ingancin magunguna da abinci ta Najeriya wato NAFDAC sun kona tarin kwayoyin tramadol wanda kudin sa ya kai naira biliyan 14.7. Sannan za ku ji cewa gwamnatin jihar Ebonyi dake yankin kudu maso gabashin Najeriya ta nemi Fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jihar ta. Bayan nan Ibrahim Ka'almasi Garba zai gabatar da shirin jawabai daga dattawa. Sannan muna tafe da labaran wasanni, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum. Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a kasar Sudan yau Asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe, kimanin 168 suka ji rauni a wani hari da aka kaima masu zanga-zanga a ranar 4 ga watan Yuni. Sa'id Ar-Rahman, shugaban kwamitin, ya kara da cewar mutane 17 aka kashe su cikin fili, su kuma mutane 48 aka harbe su da alburusai. Sa'id ya kara da cewar wasu daga cikin jami'an tsaro sun bude wuta akan masu zanga-zangar. Uku daga cikin jami'an tsaron sun karya doka da aka bada wanda aka ce kada a harba ko kuma a bi a sannan hankali a kori masu gudanar da zanga-zangar. Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutanen biyu ne duk da irin kiraye-kiraye da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa suka dinga yi na kada a aiwatar da kisan. Wani gidan jarida na Faransa na mai suna AFP ne ya wallafa rahoton nan da ke cewar an kashe mutanen biyu ne ta hanyar harbe su da bindiga a yau Asabar. Kungiyoyin sun bayyana sunayen mutanen su biyu, Ahmad Al-Malali da kuma Ali Al-Arab. Sun kuma kara da cewar mutanen biyu 'yan kasar Bahrain ne da aka yanke musu hukuncin kisa a shekarar da ta gabata. Hakan kuma ya nuna cewar an ruwaito cewar shi ma wani daga ciki na uku an kashe shi a yau, amma laifin shi ba shi da alaka da na Al-Malali da na Al-Arab. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. 'Yan sanda sun harba barkonon tsohuwa ga masu zanga-zanga a yau Asabar lokacin da suke wani maci a tsakiyar birnin Hong Kong da ke kusa da bakin iyakar kasar da China, inda suka yi zargin cewar 'yan wasu kungiya sun farma wasu masu neman an tabbatar da demokuraɗiyya a kasar a satin da ya gabata. Wasu jerin hotuna da aka wallafa a gidan talabijin na nuna yadda 'yan sanda suka harba musu barkonon tsohuwa a birnin Yongling lokacin masu tattaki suna rike da wayansu alluna, wasu kuma sukan kai hari ga jami'an tsaro. Masu zanga-zanga sun dau alwashin cewar sai sun mamaye titin birnin Yongling duk da irin murzguna musu da ake yi a kan titina. An samu rabuwar kawuna tsakanin alkalan kotun kolin Amurka 5-4, inda alkali 5 suka amince da baiwa shugaba Trump biliyoyin kuɗi da ya nema don ya kafa don gina wannan katanga da ya dau alwashin zai yi idan an zaɓe shi.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. Hukumar Custom tare da haɗin gwiwar hukumar ƙayyade ingancin magunguna da abinci ta Najeriya wato NAFDAC sun kona tarin yawan ƙwayoyin Tramadol da kuɗin su ya kai kimanin naira biliyan 14,700. Wakilin muryar Amurka daga Lagos Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kona wa'annan sundukai 58 dake kunshe da tarin ƙwayoyin Tramadol da aka shigo da su cikin gida Najeriya ta kan iyakokin kasar wanda hukumar Custom ta kama yana cikin kudirin gwamnatin Najeriya ne na hana amfani da ƙwayoyin ba bisa ka'ida ba a Najeriya a lokacin kona wa'annan ƙwayoyi na Tramadol dai. Shugaban kwamitin kuma wakilin Controller General na hukumar Custom a Najeriya Kanal Hamid Ali Murabus mataimakin Controller Aminu Dahiru ya ce wannan aiki a yankin kudancin Najeriya shine na farko kafin su rankaya zuwa sauran yankuna na Najeriya musamman Fatakol da Kaduna da kuma Bauchi. To ko ina tasirin wannan aiki na kona magunguna ga lafiyar ƙasa ko tsaro ga dai mataimakin controller Aminu Dahiru.
Wannan kayan ya zo da wata hikima shi wanda ya sanya je waje ya faɗi cewa ga abin da yake so kuma su waɗannan mutane saboda rashin kishi da zambar da suka mutane suka yi mai abinda sosai in kasa su ne ba za su yi ba. To da a ce an kai shi ma har wasu sun amfana gara a kone shi wanda ya soshe shi zafi.
Shi da wannan aiki da kona magan ƙwayoyin na Tramadol an aiwatar da shi ne tare da haɗin gwiwar hukumar NAFDAC mai lura da ingancin magunguna da kuma abinci ta ƙasar a cewar jami'ar hukumar Dr. Monica Emunjeze. Tace zan mika godiyata ga hukumar Custom ta Najeriya magana da haɗin gwiwa da muke samu daga gare su wajen kawo ƙarshen mu'amala da magunguna da aka harabta shigowa da su musamman ma dai ƙwayoyin Tramadol. Tace kona waɗannan magunguna da aka yi zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen mu'amala da shi da ake yi a ƙasa, hakan kuma zai tabbatar da lafiya tsakanin al'umma. Haka za mu ci gaba da ɗaukar irin waɗannan matakai. Na ganin mun raba 'yan Najeriya da irin waɗannan ƙwayoyi musamman ma dai matasan mu. Kashi 50 na ƙwayoyin da ake kamawa a Najeriya ana kama su ne a yankin kudancin Najeriya. Hukumar ta Custom tare da sauran hukumomi da ke sa ido wajen safarar muggan ƙwayoyi da kuma hana shigowa da su dai sun sha alwashin ci gaba da gudanar da aiki tukuru da ganin an hana shigowa da muggan ƙwayoyi cikin gida Najeriya, abinda kuma suke ganin zai taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro da kuma daidaita sahun matasan Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Tukar a sha kwaya, kwaya fa ba ta da can jama'a ku saurara. Tukar a sha kwaya.
A gaida Babangida Jibrin. To a kudu maso gabashin Najeriya gwamnatin jihar Ebonyi ta nemi Fulani makiyaya da su ci gaba da zama a jihar ta bayan da wata kungiyar dattawan arewa ta yi kira gare su da su dawo arewacin Najeriya da zama. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okoregwe ya aiko mana da rahoton.
Gwamnatin jihar Ebonyi a kudu maso gabashin Najeriya ta bayyana cewa ba ra'ayinta bane Fulani makiyaya su fice daga yankin kabilar Igbo bayan wata kungiyar dattawan arewa ta nemi Fulani makiyaya su bar kudancin kasar baki daya. Mr. Emmanuel Uzo kakakin gwamnatin jihar ne ya faɗi hakan a wata hirar da ya yi da muryar Amurka a kan batun, inda ya ƙara da cewa
what we are saying is that Southeast Oyedole State is safe for many people, especially abiding Nigeria. And as a people, we have never asked anybody to leave our state.
Yace abinda muke faɗi shine yankin kudu maso gabas da jihar Ebonyi na kowa ne, na duk kowane matsaunacin zaman lafiya ne. Kuma a matsayin mu na al'umma, ba mu taɓa ga wani cewa ya bar jihar Ebonyi ko wani ɓangaren ta ba. Saboda haka, ba mu taɓa korar wani ba. Mr. Emeka Onaga, Mr. Ezalo Daniel Ezeni, wasu ƴan asalin kabilar Igbo ne, ƴan asalin jihar Enugu da Imo, kuma sun bayyana ra'ayoyinsu game da batun.
It's not healthy for us as people because there is no man that has been an island entire of himself. So I believe it's going to have a negative impact both in socio-economic and otherwise.
Mr. Emeka Ona kenan na cewa wannan bai dace ba a matsayin mu na al'umma saboda ba wanda zai iya rayuwa shi kadai. Ficewar Fulani daga yankin zai kawo tsaiko ga tattalin arziki da ma rayuwa baki daya. Saboda haka, ya kamata a zurfafa tunani akan wannan batun. Yayin da kuma Mr. Zalo Daniel Ezeni ya ce, ina harkata a arewa, ina fataucin tumatir da albasa daga Jos in kawo su nan in sayar. Saboda haka, kowa ya zauna duk inda yake gudanar da harkokinsa. Ya za a ce wani ya bar harkokinsa ya koma gida. Idan ya dawo gida, me za a bashi ya ci da kansa da kuma iyalinsa.
Mun wa na-eme business n'Ugwu Hausa, na-alọtakwa ala Igbo, na-ego tomato na Jos, na-egokwa onions na many things.
To ko menene Fulani makiyaya a yankin kudu maso gabas suke ganin shine mafi alheri a gare su yayin da wannan dambarwar ke ci gaba. Alhaji Gidado Sidiki shine shugaban kungiyar Miyatti Allah kudu maso gabas.
Ba wanda ya zo ya same mu ya gaya mana cewa mu koma arewa. In za a yi maka abu ya kamata a yi shawara da kai. Mu ba wanda ya mana shawara kuma na biyu mu ba mu san ko akwai tanadin da aka mana na komawa arewa. Ko ba gaba? Abinda na zama ka sani dai mu a nan yanzu dai muna zaman lafiya da mutane da muke tare da su. Maganganun da ake ji gaba ɗaya magana ne wanda ba su kai sun kawo ka. Kuma wani magana ne wanda ba gaskiya ba ne. Don haka mu muna zaman lafiya da gwamnoni mu ana muna zaman lafiya da mutanen ƙasa da sarakuna mu ba mu da wani damuwa a nan.
Sunana Bala Adamu, ni ba ra'ayina ba ne. Ɗan Najeriya na da ra'ayi ya zauna duk inda yake so a cikin Najeriya nan. Saboda haka ni wannan a gani na ni bai kai inda za a ce mu koma can ba. Inda muke nan muna da wani lafiya ba mu da wani matsala. Saboda haka wannan kiran da suka yi bai kai ba kuma bai yi ba. Tunda duka mu ƴan Najeriya ne, ƙasar mu gaba ɗaya ne, namu ne. Saboda haka in sun ce mu koma mu ban nan kudu mu koma arewa, ai sun nuna kai an raba ƙasa ai. Me ya rage kuma?
Sunana Yusuf Shaibu. Ni kan dai a nahara'in gaskiya hakan ba za ta yiwu ba. Saboda a nan muka rayuwa nan muka yi wayo komai namu ma mun zama na nan ɗin ne kawai. Idan da wani canji, wani jera. A sake a yi mana hakanin a bar mu a nan ɗin ko shi ya fi alheri a garin wa'inda muke gani haka muke so.
Sunana Alhaji Abubakar Umaru. A ra'ayina a bar mu nan mu dama muna ta yawo nan kudu mun daɗe nan. Yanzu a arewa ko da an ce za a koma waɗannan ma bai san inda zai koma ba. Duk wannan ɗin da sai dai a hankali zuwa shekaru ɗan gaba kaɗan haka. To shi ne kowa zai iya gane ina ne yake fuskanta yake so. Amma a haka kawai a ɗunguma gaba ɗaya a koma wani zai koma inda bai sani ba ma.
Alfonso Sokori gwe. Muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Najeriya kasa ne ya uwa ne ya, uwa ne ya uba ne ya kasa ne ya. Najeriya uwa ne ya uba ne ya. Haɗa tayi, ubar kabilanci, ubar banci, a junanmu. Mu haɗa tayi, mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya kasa ne ya uwa ne ya uba ne ya.
A gaida Alfonso Okoregwe. Masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 43. Ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanku da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga gogon naku yalle kaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaba Buhari ya mika sunayen mutum 43 ga majalisar dattawa don tantance su zama ministoci. Kusan kashi 70 cikin 100 sabbi ne, 30 kuwa tsaffi. Mutane sun yi fatar kaucewa tumun dare.
Sunana Sa'idu Bayero, chairman na APC na Karo Ward.
Ya dauki mazaje, ya dauki injiniyoyi, ba injiniyoyi ba. Amma wayancan da ake cewa gashi-gashi, wallahi akwai waɗanda suke wa Boko Haram zagon ƙasa, kuma wallahi ba masu son sa bane.
Babban likitan Alhazan Najeriya Ibrahim Kana ya yi bayanin dalilin hana hatsari zuwa wajen raƙuma.
Raƙuman nan suke dike da cuta da ake kira MERS-CoV, wato Middle East Respiratory Virus Coronavirus.
Yan Shi'a sun yi mummunan zanga-zanga da ta yi sanadiyar mutuwar DSP Usman Umar a Abuja da kona motocin agajin gaggawa. Muhammad Ibrahim Gama wani kakakin zanga-zangar.
In suna so mu bari su sake mallan. In kuma ba su so su sake mallan to su shirya bindigogin da za su kashe mu gaba da.
Ruwa kamar da bakin ƙwariya ya malala sassan Abuja da suka hada da tituna da gidaje. Nasura da Malika Amurar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kun bar mu shiga zauren jawabai daga dattawa. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawaban sune mai martaba sarkin jama'a a jihar Kaduna Alhaji Muhammadu Isa Muhammadu da kuma rabaran Kanan Bulus Sabo daga Ikara jihar Kaduna. Ga mai martaba sarkin jama'a.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yin sallama ga dukkan al'umman arewa in kuma yi musu fatan alheri in kuma ƙari kira gare su da mu ƙara hada kanmu kamar yadda aka san arewa a dacen a zamanin Sardauna ana zaman lafiya ba san wani ƙabilanci ko kuma addini ba. To abubuwan yanzu sun so mu tabbatarwa to amma cikin ikon Allah a ƴan wayannan lokutan ana samun haɗin kai da kuma zaman lafiya a fiya lokutan baya. To don haka ina kira ga al'umman arewa da cewa mu hada kanmu mu san mutuncin ƴan uwanmu mu san mutuncin junanmu domin mu yi ma ƙasar mu abin da zai kawo mana mutunci da kuma ci gaba domin ƴaƴanmu da jikokinmu. Muna yin addu'a akan Allah ya ƙara tabbatar mana da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kuma wannan yanki namu ta arewa. Allah ya albarkace mu ya sa mu fahimci juna a zauna lafiya a hada kai domin mu samu ilimi da arziki da kwanciyar hankali. Ina ƙara ɗaukan wannan dama a madadin ni kaina da dukkan jama'a na mu ce muna ƙara kira ga jama'an arewa da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu mu san mutuncin junanmu mu yi ma abin da zai kawo ƙasar mu zaman lafiya. Domin aka duba arewan da ta taso ma lallacewa a yanzu maganar makarantu maganar masana'antu duk abubuwan namu ya ja da baya. Yara ba makarantar boko ba na arabiya harkokin kasuwanci duk ya durkushe. To idan muka tattara hankalinmu wuri daya muka natsu muka hada hankalinmu wuri daya to zamu ma kasan mu abin da zai ja mana daukaka da farin jini domin arewan namu a zamanin Sardauna lokacin da muke jin abubuwa ba haka suke ba. Idan ka duba arewan yanzu kaman kamfanoni railway makarantu da masana'antu duka arewan sun gurguje. To amma zamanin Sardauna ba san da irin waɗannan abubuwan ba ba san bambancin yare ko na kabila ba duka ana kishin arewan ne. To babu abin da zai gagara. Ni dai ina ƙara kira ga jama'an mu da mu ji tsoron Allah mu san Allah ne halicce mu a wannan yanki namu mai albarka domin yankin arewa babban yanki ne wanda Allah ya yi ta da kabilu daban-daban wanda kuma suna da basira iri-iri da kuma kwazo. To amma ƴan shekarun nan da aka shigo tushe ɗin yanzu ya shiga tsakaninmu. To ina ƙara roƙon al'umman arewa da mu ƙara haɗa kai mu ji tsoron Allah mu ji tausayin ƴaƴanmu da ƙasarmu da kuma yankinmu mu yi ma abin da zai kawo mu ƙasarmu zaman lafiya da ci gaba domin ƴaƴanmu su samu aikin yi su samu ilimi su samu kwanciyar hankali domin sai da ilimi za a samu abubuwan duniya. To yanzu makarantun namu duk sun durkushe saboda tashi-tashin hankula waɗansu makarantun an kukkona waɗansu makarantun saboda rashin zaman lafiya ba a zuwa. To amma idan muka ji muka haɗa hankulanmu mu tura maganin bambancin addini ko na kabila ko na wani jinsi mu zamanto uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya arewa mai kishin arewan namu domin arewa duk irin abun da ake bukata a arewa da a same shi. Muna da haskan mutane masu ilimi masu basira masu kaifin hankali kuma jarumai. Don ƙara roƙo da kuma yin addu'a akan Allah Ubangiji ta'ala da ya tausaya mana mu ko mu ji tausayin kanmu mu makasa mu abin da zai kawo mana zaman lafiya da ci gaba domin Najeriya babban ƙasa ce. To duk ci gaban da aka samu a wannan ƙasa tamu ƴan arewan ne suka jawo shi. To ga irin abubuwan da suke ta aukuwa na rashin yin daɗi da wannan yanki namu na arewa. to ina son yin amfani da wannan dama in ce ina kira ga malaman mu na Christianity da Muslim su ci gaba da faɗakar da jama'an mu akan muhimmancin addini da kuma son juna domin Allah da ya halicce mu shi ya san abin da yake zama daidai ya halicce mu mun zama dabbobi ba muna kakkashe junan mu to ina roƙon jama'a da mun rinka koyi da irin abubuwan da manyan addinan nan namu guda biyu suka koya mana jin tausayin juna rubon amana da kuma jin tsoron Allah na roƙon Allah Ubangiji ya sa ƴan arewan namu na yanzu su san irin abubuwan da ƴan arewan namu na da irin marigayi Ansa Ahmadu Bello General Hassan Usman Katsina da dai sauransu suka yi aiki irin na arewan ta ci gaba to gashi yanzu arewan ta tasar ma yanda take a yanzu don na cewa ina ƙara kira ga babban muriya da ƴan arewan musamman manyan arewan namu da suke a yanzu a raye musamman General Yakubu Gawan General Abdulsalam Abubakar General Ibrahim Badamasu Babangira da shi General Muhammadu Buhari da Alhaji Shehu Usman Aliyu Shagari da kuma manyan sarakunan arewa da su ci gaba da kiraye-kiraye ganin cewa mun samu fahimtar juna mun samu zaman lafiya a wannan yanki namu domin babu da inda za mu tafi wanda ya wuce wannan guri muna yin ma arewa mu fatan alheri da addu'a Allah ya ƙara tabbatar mana zaman lafiya domin a samu ilimi da ayyukan yi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da wamanmi wassalamu alaikum
shi ma rabaran sabo ya ce
jama'a assalamu alaikum sunana rabaran kanan bulus di sabo daga unguwar da Asabe Kubau local government Ikara diocese kuma ina godiya ga Ubangiji domin wannan dama da muke samu mai kira ga ƴan uwanmu a Najeriya da sauran kasashen duniya akan matsaloli da ke faruwa a rayuwar talaka a yau a wannan duniya rayuwar da muke ciki a Najeriya yanzu akwai damoyi iri-iri wanda gwamnati sabuwar gwamnati take ɗauki kanta a ciki bari mu dubi rikicin da ya fara wanda suka taso suke son su sami yankin kasar kansu idan sun ci gaba da wannan ba zai taimake mu ba a rayuwa domin kasar Najeriya ta taso a dunkule da shugabanni da kudu da tsakiya da arewa suka haɗa kansu to ina kira ga shugaban ƙasa da gwamnoni da sanatoci da sauran 'yan majalisa duka haɗu a ga cewa an yi abu guda ɗaya wanda zai taimaki al'ummar Najeriya sannan kuma lallai ina ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya domin cin hanci da rashawa din nan shi ya jawo mana damuwa a ƙasar mu Najeriya wanda an bar wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su kasashen waje suna jin daɗin su tare da 'ya'yansu to ina so jama'a mu dubi addinan mu sun nuna mana ko a gida fa ko wace al'umma in iyalinka na jin daɗi kullun za su ci Allah sa albarka idan ka zai kasance da albarka haka gwamnatin da suke wa talakawa aikin da ya kamata in dai talaka zai ce Allah ya sa wannan gwamnati albarka za a samu zaman lafiya za kuma a samu kwanciyar hankali abinda Buhari yake ni ina goyon bayan sa ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a a zo aiwa jama'a aiki a sawo makame wanda aka ware dan sawo makame dan a samu tsaro a Najeriya a kuma kyautata wa talakawa sannan su masu mulki da Ubangiji Allah ya ba ku wannan mulkin in kuna son dunkulewar Najeriya kuma kuna son a tafi tare kuna so kuma kasar ta zama da kyau sai kun faɗauki abinda Ubangiji Allah ya ce kowa Allah ya bashi mulkin nan shi mulkin nasa ne kuma ya baka ne dan kaiwa jama'a aiki kuma ya bayan ne dan aiwa jama'a abin da ya kamata me nake nufi akan wannan shine ka taimaki talaka domin talaka shi abin da yake nema a yi masa hanya ya sami riyoji sannan kuma ya sami taki akan lokaci sannan kuma kula da lafiyarsa to wannan mulki fa na Ubangiji ne kuma ni'ima ce irin ta Allah wanda yake wa kowanne dan adam dan mulki kansa ni'ima ce domin ya nuna mana cewa in ya baka mulki zai sanya ka a cikin wata rumfa ta sa mai ni'ima kuma cikin rumfan nan guda zaka fiske abu guda biyu akwai mutum a ciki akwai kuma kudi a ciki to Allah ya ce idan ka dauki kudi sai ya baka da kudi ya sa maka ido to yawanci mulkin da aka yi a baya an dauki kudi kuma Allah ya sa musu ido yau ana cikin wahala amma idan ka dauki dan adam Allah ya ce ni da mala'ikuna sai in taimake ka domin wannan ya faru mun gani kan Annabi Sulaiman dai ba Annabi Sulaiman shugabanci cikima Annabi Sulaiman ya roka ba kuma abinda Allah bai bashi ba don haka masu mulki ku hakura da kalida sai ku samu kasira domin in kun wa jama'a aiki albarka za ta sa muku sai ta zama muku abin dogaro sannan game da rikicin Boko Haram da ake ciki ina roƙon shugaban ƙasa ya ƙara ƙaimi da duk irin shawarin da ake bashi da majalisar dattawarsa da kuma majalisar sanatoci da tawakkilai su kokarta su goyi bayan shugaban kasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu domin bala'i na damun mutane a kasar nan da izinin Allah.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni amma a takaice.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Real Madrid ta ƙasar Spain ta sha ɗan karin kashi a hannun takwarorta Atletico Madrid da zunzurutun ci 7-3 a wasan shirye-shiryen soma kakar wasanni da suka buga a New Jersey ta ƙasar Amurka. Dan wasan gaba na Atletico Diego Costa shine ya zura ƙwallaye 4 daga cikin 7 ɗin kafin daga bisani aka bashi jan katin kora daga wasan. To sai dai kocin kungiyar ta Real Madrid Zinedine Zidane ya ce lamarin ya yi masa zafi a yano inda ya ce rashin shigar su wasan da kuzari shine ummul haba'isin kashin da suka sha. A wani labarin kuma kungiyar ta Real Madrid tana kara kusantar nasarar sayan dan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Paul Pogba a daidai sa'ar da ake kara ta'allaka dan wasan da barin kungiyar ta United. An dade da gano cewa kocin Madrid din ya dade yana sha'awar dan wasan wanda kuma yake fatan samun dawowarsa a kungiyar. To sai dai fa har yanzu shugaban Real Madrid din Florentino Perez bai cimma matsaya ta sayan dan wasan ba bayan da tuni ya kashe zunzurutun kuɗi kimanin euro miliyan 30 wajen sayo su ƴan wasa a wannan kasuwar cefanen ƴan wasa. Pogba da jami'in kasuwancin sa sun ji masu na buƙace da ƙaurar dan wasan. To amma kuma kocin United Ole Gunnar Solskjaer yana yabawa da halayyarsa. Yanzu haka kuma Zidane ya sake sabunta buƙatar United din ta bada damar sake tayin dan wasan karo na biyu. A United din kuma dan wasan gaba na kungiyar Romelu Lukaku ya bayyana cewa za a ci gaba da tattaunawa akan yiwuwar barin sa kungiyar zuwa Inter Milan ta kasar Italia inda ya ce nan gaba kadan za a ji bayani akan lamarin. An jima ana ta'allaka dan wasan da komawa Inter din a daidai lokacin da kuma kocin kungiyar Antonio Conte ya fito karara ya bayyana buƙatar sayan dan wasan. Kungiyar ta United ta bince Lukaku a wasannin da take yi na shirye-shiryen shiga gagarar wasanni lamarin da ke alamta cewa da akwai yiwuwar cefanar da shi nan ba da jimawa ba. Tsohon mai tsaron gida na kungiyar Super Eagles ta Nigeria Vincent Inyama yanzu haka yana akan gwaji a kungiyar Dijon ta kasar Faransa. A daidai sa'ar da yake da kudirin dawowa taka leda bayan kwashe tsawon fiye da shekaru 2 baya nan. Inyama mai shekaru 36 bai buga wasannin gasa ba tun a shekara ta 2017 kuma tuni da tsohuwar kungiyarsa ta Lille ta sake shi a watan Agustan shekara ta 2018. Kungiyar ta Dijon ta ce zai ci gaba da atisaye tare da ita har ya zuwa karshen watan nan inda kocin kungiyar zai yi matsaya akan kudirin dawowar dan wasan. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma wannan karin a takaice.
Shugaban kwamitin da ke binciken abubuwan da suka faru a kasar Sudan a yau Asabar ya shaida cewar mutane 87 aka kashe, kimanin 168 kuma suka ji rauni a lokacin wani zanga-zanga da suka yi a watan Yuni a ranar 4 ga wannan watan. Said Ar-Rahman, shugaban kwamitin, ya kara da cewar mutane 17 an kashe su ne a cikin fili, su kuma mutane 48 an harbe su ne da alburusai. Hukumomi a kasar Bahrain sun zartar da kisa akan wasu mutane biyu bayan samun su da aikata laifin ta'addanci. An kashe waɗannan mutane biyu ne duk da ire-iren kiraye-kiraye da kasashen da kungiyoyin masu zaman kansu a kasashen duniya suka yi don kada a yi musu kisan.
To masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sawwaka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin, sai Hailu Haile da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Mr. Calvin. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya da kanin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.